إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ده ساكي سادوا وانا مسلاتي متار البركة مسلاتي نور الهدى da yake wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Litinin wacce ta daidai da ranar 23 ga watan Shawwal hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan 4 2025 miladiya. Dan ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana muna karatu cikin littafin aqida. Littafin da muke karatu a halin yanzu shi ne sharhu al-aqidah al-wasatiyyah na al-shaykh al-allama Muhammad bin Salih al-Usaymin, wanda sharhi ne na littafin al-aqidah al-wasatiyyah na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansu da rahama. Wannan ne zai zama majalisi na 13 a cikin karatutukan mu na wannan littafi. A darasin mu na karshe mun shiga gabar al-qawaid al-asasiyyah fil imani bi asma'illahi wa sifatihi, ka'idodi wanda suke na asali a wajen sunayen Allah da kuma sifofinsa, inda ya shiga yana mana sharhi akan gaban farko wanda malam ya ce wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu. Wannan gabar yake mana bayani akan ta, yace wa minal imani billah, yana daga cikin imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, shine yin imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi. Karkashin wannan sai yace akwai mabahis, mun karanta mabhasi na farko har zuwa na hudu. Mabhasi na farko wanda muka karanta shine wanda yace anna minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, tabbas yana daga cikin imani da Allah shine mutum yayi imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi. Ya kawo bayanai akan wannan, sannan muka karanta mabhasi na biyu wanda shine mabhasi mafi tsawo a cikin mabahis kin, wanda yace anna sifatillahi azza wa jalla min al-umuril ghaibiyyah, lallai sifofin Allah suna daga cikin al'amura na gaibi, shi kuma al'amari na gaibi ba a sa hankali a ciki. Yayi bayani mai kyau akan wannan, sannan muka karanta mabhasi na uku wanda shine mafi gajarta, wanda yace al-mabhas al-thalith annana la nasifu Allah ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu, mu ba ma sifata Allah da abinda bai sifata kansa da shi ba. Al'amari ne na gaibi, ba ma sifata Allah da abinda bai sifata kansa da shi ba, za mu jira sai Allah ya sifata kansa da wata sifa sannan mu tabbatar masa da ita. Ya kawo wato ishara zuwa ga wannan cewa dalili da ya tabbatar da haka shine nasoshi da kuma dalilai na hankali. Sannan muka karanta mabhasi na hudu wanda yace wujubu ijra'in nususi alwalidati fil kitabi was sunna ala zahiriha la nata'addaha, wajibcin gudanar da nasosi wanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna akan zahirinsu, ba ma tsallake zahirin mu tafi zuwa ga wani abu daban mu ce za mu yi tawili. To wannan mabahis din guda hudu su muka karanta, yau za mu tashi al-mabhasul khamis wanda yace umumu kalamin muallifi yashmulu kullama wasafa Allahu bihi nafsahu min as-sifati adh-dhatiyyah al-ma'nawiyyah wal-khabariyyah wa sifati al-fi'liyyah. Yace gamewar maganar muallifin littafi da yace al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, wannan magana ce amma, magana ce gamammiya. Da aka gamewar maganar mawallafin littafin, yana kunsar dukkan abin da Allah ya sifata kansa da shi من الصفات الذاتية المعنوية دقى صفو في دعك كرا صفات الذاتية المعنوية صفو في نذاتي والخبرية صفو في ونكون سكي الخبرية وتجرى ذاك أباك الأباري صفو في نذاتية معنوية صنمكما والخبرية لكما الخبرية وأن سكي دور سكاجرا أباك الأباري صنم كتبتر da labari ake bayarwa gaba game da yadda ga zatin abin nan ga sifar Allah kaza take sannan wasifatul fi'liya da kuma sifofi na aiki sifofi na aiki asifatul fi'liya wanda galibi akan su aka fi samun ja'in ja tsakanin ahlus sunna da kuma waɗanda suke da gurbatacciyar aqida an fi samun jayayya da su so wato da yawa akan asifatul fi'liya kamar yadda bayani zai zo sifofi na aiki yace fa sifatu dhatiyya idan aka ce sifofi na dhati hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha sune sifofin da Allah bai gushe ba kuma baya gushewa har abada yana mai sifatuwa da su wannan su ake cewa sifatu dhatiyya shi bai gushe ba kuma baya gushewa ba zai gushe ba har abada yana tare da wa'innan sifofin wa hiya nau'ani wanda su asifatul dhatiyya nau'i biyu ne kamar yadda muka ji a baya akwai ma'anawiyya akwai khabariyya asifatul dhatiyya nau'i biyu ne wa hiya nau'ani ma'anawiyya wa khabariyya wacce ce ma'anawiyya ga bayani nan fal ma'anawiyya sifofi da ake kiran su ma'anawiyya shine misrul hayat wal ilm wal qudrat wal hikma wa ma ashbahu dhalik misalin sifar rai Allah rayayye ne alhayyul qayyum misali sifata ilimi wannan sifa ce ma'anawiyya ko dan adam aka ce yana da ilimi ilimin ai ba ganin shi zaka yi ba gashi ka taba shi ko kai kaza wannan ma'ana ce ta wani abu da ya sifato da shi haka ita ma rayuwa wal qudra haka qudra ce Allah yana da qudra ba wani abu bane da zaka iya tabawa an gane ko ka gan shi da idanka ko ka abin ka misali sai dai ka ga aikin kudura din sai dai ka ga ma'anar kudura din yana bayyana da tasirinta wal hikma haka hikima ita ma sifa ce ma'anawiyya wannan misali ne ce wa ma ashbahu zalika da abin da ya kama da haka wa hadha ala sabili at-tamsili lil hasr wannan da muka kawo mun kawo su ne ta fuskar ba da misali ba wai mun takaice su bane akan cewa iyasu ne a sifatul khabariyya abin nan ma'anawiyya suna nan da yawa wannan misali ne aka ba mu kawai wal khabariyya da kuma asifatul khabariyya wanda su ma suna daga cikin asifatul zatiyya mislul yadaini misalin hannaye guda biyu da Allah ya sifata kansa da su wal wajhi da fuska wal ainaini da idanuwa guda biyu wama ashbahu dhalika da abin da ya kama da haka مما صماه نذيره أبعاد وأجزاء لنا وندا وتو الله سبحانه وتعالى ينبتشيسو كما يضمو سنة دا نذير وتو وصصفوفي دا سكي تاريا دا وإنن صفوفي أتترد مو يان أدم وندا سكزومو كما أبعاد ني ونساس سكا نساشي ني wa ajza'un da wani bangarori lana mu a jikinmu ma'ana sifofin mu in an danganta su da mu in aka ce hannun mutum zaka ga wani sashi ne na jikinsa hannun mutum hannayen mutum wani sashi ne a jikinsa fuskar mutum wani sashi ce a jikinsa idanuwan mutum wani juzu'i ne na jikinsa wannan in an danganta da dan adam amma shi bin nisbati lillah in an danganta ga Allah subhanahu wataala ba a san yadda abin yake ba an gane ko kai sanin kaifiyar mashhul ne ba wanda ya san yaya kaifiyar hannun Allah yake yaya kaifiyar fuskar sa take yaya kaifiyar idanuwansa suke mun fahimta amma mu in an danganta ga dan adam aka ce hannayen dan adam to an san yadda suke tunda ka taba ganin su kuma zaka gane cewa wani bangare ne a jikinsa amma shi Allah ba zaka ce hannaye wani bangare ne na jikinsa ba za ka faɗi wannan ba haka ba za ka kayyafa ba don sun yi tarayya ne kawai a suna amma hakikanin yadda sifar take ya bambanta kuma hatta a cikin halitta ana samun wannan bambancin haka samu hannun dan adam da hannun dabba sun bambanta hannun dan adam da hannun moda sun bambanta hannun dan adam da hannun gambu hannun kyaure sun bambanta amma in ka zo ci hannun kyaure ne wannan kuka ce wannan hannun moda ne ha amma kuma ai ba irin naka bane sun bambanta to haka a cikin yan adam ma zaka ga za a sifata su da wannan sifa ta hannu amma hannun wannan daban hannun wannan daban jinsin suka hannun sun bambanta duba da bambancin jinsin halittar to shi wato wannan sifa ta Allah ba wanda ya sanya da kaifiyar ta yake amma ba za ka canza ma'anar ba ka ce to ba za mu ce hannu ba sai dai mu ce kaza yadda ya faɗa din nan a Qur'ani to haka za ka faɗa yadda ya ce hannaye kai ma sai ka ce hannayen Allah sai ka wuce maza Allah ya rantsuwa na rantsi da wanda raina ke hannunsa wallazi nafsi biyadihi kai ba in ka zo fassara na rantsi da wanda raina ke hannunsa kar ka canza wannan ma'ana to wannan su ake cewa as-sifatu zatiyya al-khabariyya al-khabariyya in ba da Allah ya bamu labari ba za mu sani ba sai dai bamu labarin ga yadda siffofin suke ya bayyana mana su sannan muka tabbatar da su shi yasa ake ce musu al-khabariyya to irin waɗannan siffofin al-khabariyya shi ma zaka samu da yawa daga cikin waɗanda suka kauce daga kan aqidar Allah suna tawilin su suna tabbatar da as-sifatu zatiyya al-ma'nawiyya waɗancan suna tabbatar da su amma as-sifatu zatiyya al-khabariyya in sun zo sai su tawilin su sai su ce in mun kamanta Allah da su to ai kamar mun kamanta shi da dan adam ne sai ce a'a baya lazumta haka baya lazumta haka saboda laysa kamislihi shay'un shi Allah ba abin da yake yin kama da shi haka dan an ce yana da hannaye to hannayensa ba irin na halitta bane wannan shine da wani zai tambaye ka yaya suke sai ka ce baka sani ba wani abu ne da ba wanda ya san shi sai Allah fallahu ta'ala Allah ta'ala lam yazallahu yadani wa washhun wa aynan Allah bai gushe ba yana da hannaye guda biyu yana da fuska yana da idanuwa guda biyu lam yahdus lahu shay'un min zalika ba'du an lam yakun ba wani abu da ya faru a gare shi na wannan daga baya bayan da babu shi ba wai ya kasance da baya da hannaye ne daga baya ya same su da baya da ido daga baya ya same shi da baya da fuska daga baya ya same shi bai gushe ba tun azali yana da waɗannan sifofin walan yanfaku an shay'in minhu sannan kuma ba zai rabu da wani abu daga waɗannan sifofin ba nan gaba a ce nan gaba wata rana za a zo lokacin da Allah zai zama makaho ba za a yi wannan lokacin ba sifofi ne da suke tare da shi za su kasance tare da shi har abada an gane wannan kama anna Allah lam yazal hayyan wa la yazalu hayya kamar yadda Allah bai gushe ba yana rayayye kuma ba zai gushe ba rayayye har abada baya mutuwa wa lam yazal aliman bai gushe ba malami ne shi masani ne mai ilimi ne wa la yazalu aliman kuma ba zai gushe ba yana mai ilimi wa lam yazal qadiran bai gushe ba a baya yana mai kudura wa la yazalu qadira kuma nan gaba ma ba zai gushe ba yana mai kudura wa hakaza to haka zaka ambaci sauran sifofin ma ya'ani ana nufin laysa hayatuhu tatajaddad rayuwar Allah ba wai sabuntuwa take yi ba tana samun tatawuri tana samun canji ba haka bane sifofin dan adam ne suke samun irin wannan da baka da ilimi sai kai ilimi da kai ba likita bane sai ka zama likita sannan kuma sifofin suna rabuwa da kai zaka ga da mutum yana da ido sai ya dawo ya zama makaho da yana da hannaye sai ya dawo ya zama bai da su yana iya samun wani aksidan ya lalata masa hannaye to shi Allah ba haka bane sifofinsa suna tare da shi tun azal kuma za su wanzu tare da shi har abada wala qudratuhu tatajaddadu haka kudran ubangiji ba ta saba sabuntuwa take yi ba a'a kudura ce wanda bata gushe ba tun azal kuma wanda za ta wanzu har abada wala sam'uhu yatajaddadu haka jin Allah ba wai sabuntuwa yake yi ba bal huwa mawsufun bihaza azlan wa abada shi Allah abin sifatawa ne da wa'innan sifofin tun azal kuma har abada za a ci gaba da sifata shi da su yace watajaddudul masmu' la yastalzimu tajaddudas sam'i sabuntuwar abin ji baya lazumta sabuntuwar jin. An gane, dan abin jin sun sabuntu, Allah ya ji wannan, gobe ya ji wancan, jibi ya ji wancan, ya zamo ababen ji din suna sabuntuwa, suna maimaituwa. Wannan baya nuna sabuntuwar jin nashi, balantana ba ce in mun tabbatar masa da ji to mun nuna cewa jin sa yana sabuntuwa in jiwa. Sabuntuwar abin ji baya lazumta sabuntuwar jin. Yace fa ana masalan, sai baka misali dan ka gane. Yace misali ni da nake magana, inda ma asma'ul adhana al'ana, a yayin da naji kiran sallah a yanzu, fa hadha laysa ma'nahu annahu hadasa li sam'un jadidun inda sama'il adhan. Wannan baya nufin cewa ni wani sabon ji ya kirkiru gare ni a lokacin da naji wannan kiran sallar. Baya nuna cewa wani sabon ji ne na samu, ba haka yake nunawa ba. Bal huwa mundu khalqihi Allah fiya, wannan jin yana nan tare da ni tun lokacin da Allah ya halicce shi tare da ni, yana nan. Sai dai shi abin jin ya sabuntu, yau in ji wannan, in an jima in ji wancan, abin jin yake sabuntu. Amma shi jin tun da lokacin da Allah ya halicce shi tare da ni, to yana nan tare da ni shi jin. An fahimta? To shi ma haka jin Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba, ko ba zai gushe ba, yana tare da Allah. Sabuntuwar abubuwa da suke faruwa Allah yana jin su, baya nuna jin sa shi ma kuma yana sabuntuwa tare da su. Lakin al-masmu'u yatajaddadu, shi abin jin shi ne wanda yake sabuntuwa. Wa hadha la asra lahu fi sifa, sabuntuwar abin ji bai da tasiri a tare da sifa wajen nuna ita ma ta sabuntu. Tunda naji sabon abu, ya nuna ji na ya zama sabo, ba haka ba ne? Don suna kawo wannan a matsayin dalili da suke yin tawilin irin waɗannan sifofin. Yace wastalaha al-ulama'u rahimahumullah, sai malamai Allah ya ji gasu da rahama sai suka ajje wani istilahi, suna assala irin wannan istilahan dai in sun ce kaza ka gane me suke nufi. Malaman aqida sai suka assala wasu istilahat ala an wato ala an yusammu hasifatiz zatiyya, suka sanya istilahi akan to wa'annan sifofin mu kira su da suna asifatuz zatiyya. Ba aya bace ta sauka tace wa'annan sifofin sunan su asifatuz zatiyya, ba hadisi bane aka samu da yace wa'annan sifofin sunan su asifatuz zatiyya. Malamai ne da suka fahimci wa'annan sifofin sai suka sa musu wato istilahi. Daka in ka karanci aqida da an ce asifatuz zatiyya al-ma'nawiyya, kana gane wani sifofi ake nufi. Ya aka ce asifatuz zatiyya al-khabariyya, kana gane wani sifofi ake nufi. Ya aka ce asifatul fi'iliyya, kana gane wani sifofi ake. Wannan istilahi ne na malamai, don a rika gane in aka kira sifa to wace sifa ake nufi. Qalu, suka ce li annaha mulazimatun lizzati la tanfakku anha, mun kira wa'annan da sunaye asifatuz zatiyya saboda su sifofi ne da suke lazimtar zatin Allah, ba sa rabewa da shi. An gane ko? Ba sa gushewa, suna tare da shi a koyaushe. To sai suka kira su asifat azzatiyya. Wasifatul fi'iliyya, su kuma asifatul fi'iliyya da ba da yace su ma wani nau'i ne na sifofi. To ma'anan su hiya sifatul muta'alliqa bi mashi'atihi, su ne sifofin da suke da alaka da mashi'ar Ubangiji, da nufin Ubangiji, suke da alaka da mashi'arsa, ganin damarsa. Wa hiya nau'ani, wanda su ma nau'i biyu ne. Sifatun laha sababun ma'luma, akwai sifofin da suke da wani sababi sananne, idan sababin ya samu su ma wa'annan sifofin sai su bayyana. Mislu misalin ar-ridha, yarda. Mun gane? Fallahu azza wa jalla, Allah mai girma da daukaka, idza wajada sababar ridha rada, Allah idan ya samu sababin yarda to yakan yarda. Idan bawansa ya aikata wani sababin da zai yarda da shi to sai ya yarda da shi. Kun fahimta? Kafin ya aikata wa'annan abubuwa da Allah zai yarda da shi, baya daga cikin wanda Allah ya yarda da su a baya. Ta'iwa da kafiri ne, suna daga cikin wanda Allah yake hushi da shi. Amma daga baya idan ya dawo musulunta, ya gyara musuluncinsa, to sai Allah ya yarda da shi. Wannan sifar ta tabbata ne ta sababin aiki da ya yi da ya janyo masa yardan Allah. To kaga wannan shine misalin sifofi wanda suke da sababi sananne, sababi sananne. Haka irin su fushi, mutum yakan yi laifi sai Allah ya fushi da shi. Yace kama qala ta'ala, kama da Allah ta'ala yace in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Ce idan har kuka kafirce kuka butulce, to lalle Allah mawadaci ne daga gare ku, Allah mawadaci ne daga barin ku, ya wadata ko ba ku, Allah wadatacce ne. Wala yarda li ibadihi al-kufr, kuma baya yardarwa bayansa kafirci. Wa in tashkuru, amma idan kuka godewa ni'imominsa, yardahu lakum, to zai yarda da wannan godiyar naku. Kaga wannan godiyar tana da wannan yardar ta Allah tana da sababi. Mene ne sababinta? Ku godewa ni'imarsa. Idan kuka godewa ni'imarsa, to zai yarda da ku. To kaga wannan sifa ce wadda take da sababi ma'lum, kamar yadda muka yi bayani. Sannan wasifatun laysa laha sababun ma'lum, akwai sifofi fi'iliya ne su ma, amma su kuma ba su da wani sababi sananne, ba su da wani sababi sananne. Mislu misalin an-nuzul ila sama'i dunya, saukowar ubangiji zuwa sama ta duniya, sama ta kusa, zuwa sama ta duniya. Ya yake saukowa? Wannan shi ya bar wa kansa sani. Amma manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce, ko dole za mu tabbatar da waɗannan sifofin, ko za mu tabbatar da wannan sifa ta nuzul, ba za mu yi tawili ba. Mu ce nazala amruhu, mu sifata shi da nuzulu amrihi, saukar al'amarinsa. Manzo Allah ya ce wa yanzilu rabbuna, haka ya faɗa hadisi, ubangijinmu yana saukowa. To haka za ka faɗa kai ma, bai ce yanzilu amru rabbina ba, sai ce yanzilu rabbuna, ubangijinmu yana saukowa. To haka za ka tabbatar da wannan sifar. Amma menene sababinta? Ba wanda ya sani, ba ta da sababi sananne. Ya ce mislul nuzuli ila sama'i dunya hina yabqa thulusul layli al-akhir, a lokacin da yayi saura thulusun dare na ƙarshe. In ka kasa dare gida uku, to kaso na uku na ƙarshe idan yayi yazo, ya zamo shi yayi saura dare ya ƙare, to a lokacin ubangiji yake saukowa. Yana tambaya ina mai neman gafara a gafarta masa, ina mai roƙo a amsa masa, da sauran abubuwan da hadisin ya ambata. Hadisi na Bukhari da Muslim daga Abi Huraira radiyallahu anhu. ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين. يعني من جب ينا كركسوا صفوفين. من جي صفوفي إري واتو أكوي صفات ذاتية أكوي صفات فعلية. صفات ذاتية سر بجدابيو أكوي معنوية أكوي خبرية. الصفات الفعلية سوما سر بجدابيو أكوي صفات لها سبب معلوم أكوي كما صفات ليس لها سبب معلوم. تو أكوي كما نوئي نأكو شكما سيحة لبيو. Yana zama sifa ta zati, yana zama sifa ta aiki, shi ya haɗa biyu. Ko ina kana isa shi nan, kana isa shi nan. Sai ce wa mina sifati, yana daga cikin sifofi, ma huwa sifatun zatiya wa fi'liya bi itibaraini, wanda shi sifa ce fi'liya kuma sifa ce zatiya, zatiya ce kuma sifa ce fi'liya, ta hanyar lura da biyun duka, ɓangaren zati da ɓangaren aiki. فالكلام مثال صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، صفر الله تمغنا. صفة فعلية صفة تأيكي باعتبار آهاده. إن اللورا لكم مغنا لسكي فاروا، إن اللورا لكم مغنا الله ياي مغنا da annabi Musa, yayi magana da annabi Isa, yayi magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da yake magana da annabi Isa bai yi magana da annabi Muhammadu ba a lokacin. Lokacin da yake magana da annabi Musa bai yi magana da annabi Isa ba a lokacin. Sai da yayi magana da annabi Musa, sannan daga baya yayi magana da annabi Isa, sannan daga baya yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan faruwar maimaituwar maganar da aka samu, to in aka lura da shi sai a ga sifa ce ta aiki, domin aiki ne da Allah yake yi na magana tsakanin shi da annabinsa, ko tsakanin shi da mala'ika Jibril. To in aka kalli maganar ta ɓangaren ahadihi ɗaiɗaikunsa, an samu wata magana anan yayi wata anan yayi wata anan aka kal akalle dai dai kun magana sai aga sifa ce fi'iliya da Allah yake aikata ta lokacin da yaso ga wanda yaso lakin bi itibari aslihi bi itibari aslihi sifatun zatiyya amma idan aka tsaya aka lura da asalin maganar wannan sai zama sifa ce ta zati لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما saboda Allah bai gushe ba kuma ba zai gushe ba yana magana tun azali yana magana kuma bai gushe ba ba zai gushe ba yana magana to ta wannan i'tibarin sai ta zama sifa zatiyya in kuma mun kalle i'tibari dayan sai ta zama sifa fi'iliya walakinahu yatakallamu bima sha'a mata sha'a sai dai Allah yana magana da abin da yaso a lokacin da yaso yana magana da abin da yaso matasha a lokacin da yaso kama sa ya'ti fi bahs al-kalam kamar da bayani akan wannan zai zo a bahasin al-kalam insha Allah ta'ala sai ya ce istalaha al-ulama rahimahumullah ayusammu hadhihi as-sifat as-sifat fi'liya to sai malamai suka yi sanya istilahi istilahi shine kamar wani yare ne na malamai da idan suka assala shi ko suka tsara shi to wanda ya karanci wannan yare ya san shi da an ambata sai ya gane me ake nufi shine abin da ake cewa istilahi shi ake cewa istilahi wani yare ne na musamman zaka ga akwai bambanci tsakanin yadda ake fadar ake ambatan dankali da Hausa da kuma yadda ake ambatan sa da Turanci ko yadda ake ambatan sa da Larabci istilahi ne wannan abu ɗaya ne amma wannan su kira shi wani abu wannan kuma su kira shi to haka istilahin malamai yake sukan yi istilahi dan su rika fa'intar junansu akan wannan dan kar wani ya zo ya ce to a ina kuka a wani hadisi kuka samu sifatul zatiyya sifatul fi ai suna yin irin wannan ko inda ake magana rububiyya uluhiyya asma wa sifat sai su rika kalubalantar wannan a ina kuka samu dalili ai shi ma bid'a ne kasa tauhidi gida uku kaza 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 wannan malamai suna ambaton shi ne dan in an ce rububiyya an tsago ta daga rabbu daga nan suka fa'into haka uluhiyya daga al-ilah aka samu wannan dai ana cewa as-sifatul uluhiyya abin nan ana cewa tauhidul uluhiyya to an san me ake nufi aka ce tauhidur rububiyya an san me ake nufi to wannan shine yasa ake irin wannan istilahat ke kowane abin nan akwai istilahat su kansu masu inkari ai suna da istilahat da suka kirkira a cikin aqidunsu da ji suna ambaton wani abu ka rasa me ake cewa istilahin su ne in dai ba ka karanta ba za ka gane ba kai suna wani zauki kashafi wani wajadi wani wata mukashafa wani muhataba da sauransu dai to irin wannan in ba ka karanta ba za ka san me suke nufi ba ka istilahi ne to shine anan malai ce istalahal ulama rahimahullahu ta'ala ayu sammu hadhihi sifat as-sifat al-fi'liya sai suka sanya istilahi na sikira wa innan sifofin da suna as-sifat al-fi'liya li'annaha min fi'lihi subhanahu wa ta'ala saboda suna daga cikin aikin sa subhanahu wa ta'ala walaha adillatun kaseera min al-qur'an kuma wa innan sifofin suna da dalilai da yawa daga al-qur'ani mislu misalin waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kuma ubangijinka yazo da mala'iku sahu sahu kaga sifar zuwa waja'a rabbuka wannan sifa ce fi'iliya sifa ce ta aiki sai ubangijinka yazo da mala'iku sahu sahu amma masu wancan masu taharifi sai su ce waja'a amru rabbika sai su yi tawili da fadan Allah hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuk shin akwai abin da suke jira in banda mala'iku su zo musu ko kuma ubangiji ya zo an ya'ti ya zuwan ubangiji sifata al-itiyan ita ma tana daga cikin as-sifatul fi'liya zuwan ubangiji a ranar gobe kiyama domin hisabi waccan ta farko a suratul fajr aya ta 22 wannan kuma a suratul an'am aya ta 158 sannan akwai fadin sa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wannan ita ma sifa ce fi'iliya suratul ma'ida aya ta 119 walakin kariha Allahu bi'athahum fa thabbatahum yace sai dai Allah ya kyamaci zaburar da su zuwa yaki fa sabbatahum da haka sai dan kafar da su suratul tauba aya ta 46 to kaga wannan shi ma a ce ubangiji ya kyamaci abu ita ma sifa ce fi'iliya haka an sakhita Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun saboda Allah yayi fushi da su kuma a cikin azaba su za su dawwama suratul maida aya ta 80 shi ma fushi sifa ce fi'iliya wadannan sifatul fi'iliya din suna nan suna nan da yawa dalilan su suna nan da yawa a cikin alqur'ani walaysa fi ithbatiha lillahi ta'ala naqsun biwajhin min alwujuh babu wani abu na tawaya a tare da tabbatar da su ga Allah ta kowace fuska ta wata fuska daga cikin fuskoki kamar da su wadancan suke ta in mun tabbatar wa Allah wannan sifar to mun jingina masa tawaya to shine maliki cewa babu wannan a wajen tabbatar da sifatul fi'iliya ga Allah wato babu wani abu na jinginawa Allah tawaya ta kowace fuska bal hadha min kamalihi ce bal wannan ma yana daga cikin cika da kamala ta ubangiji an yakuna fa'ilan lima yuridu ne ya rubuta lam amma limani sai ku gyara an yakuna fa'ilan lima yuridu yana daga cikin kamalar ubangiji ya kasance mai aikata duk abin da ya nufi shi yasa ya kira kansa fa'alun lima yuri mai yawan aikata abin da ya nufi da haka babu tawaya ba wani abu na tawaya a wajen tabbatar wa Allah sifatul fi'iliya yace wa ulaika alqaumul muharrifun wa innan mutanen da suke yin tahrifi zai zo yayi muku bayani akan me tahrifi can gaba shine karkatar da magana daga ma'ananta ko a karkatar da lafazi wa'annan masu tahrifi ya kuluna cewa suke yi isbatuha minan naqsi tabbatar da wa'annan sifofin as-sifatul fi'liya yana daga cikin jinginawa Allah tawaya walihada yunkiruna jam'a as-sifatil fi'l yunkiruna jami'a as-sifatil fi'liya shi yasa suke inkarin dukkanin as-sifatul fi'liya duka inkarin su suke ya kuluna cewa suke la yaji'u wa la yarda wa la yaskhatu wa la yakrahu wala yuhibbu ta baya zuwa baya yarda baya fushi baya kyama sannan kuma baya so duk kore wa'annan su in sun zo sai dai su ce abinda ake nufi da su kaza sai su yi tahrifi yunkiruna kulla hadhihi suna inkarin duk wa'annan sifofin bida'wa anna hadha hadisatun da da'awar cewa ai sifofi ne fararru wal hadisu la yaqumu illa bi hadisin shi kuma fararre baya tsayuwa sai tare da abin da yake fararre wai duk abin da ka ganshi fararre ne da babu shi sai yanzu ya samu to ya nuna mai shi din ma saman me ne to babu wata ka'ida ta addini ko shari'a ko ma ta hankali lafiyayye da ta nuna haka cewa faruwa ba ta samuwa sai da abin da yake fararre babu dalili da ya nuna haka cewa tabbatarwa Allah sifatul fi'liya ma'ana a tabbatarwa Allah sifa ta yarda kamar yadda muka yi misali dazu lokacin da mutum yake kafiri Allah bai yarda da shi ba sai da ya musulunta ya kyautata imaninsa sai Allah ya yarda da shi kaga sifa ce wadda ta samu wani sababi wanda shine imanin bawa da takawarsa sai ya janyo masa yardan Allah to suka ce to kaga wannan sifa ce da ta faru me yake nuna faruwar ta dan ba ta samu ba sai da bawan yayi imani kenan sifa ce hadisa to tunda ko haka ne to mai itan ma in mun yarda da haka kenan mai itan ma ya zama hadis sai suka assala wannan kaidar su suka assalata cewa al hadisu la yaqumu illa bi hadis amma wannan ka'idar babu ita a shari'a kuma babu ita a lafiyayyen hankali shi yasa wala yace wa hadha batilun wannan magana ce ta ƙarya li'annahu fi muqabalatin nass saboda magana ce da ta zama muqabilin nassi magana ce da ta kalubalanci nassi nassi ya tabbatar ita kuma ta zo ta kore abinda nassi ya tabbatar nassin zamu bi ko maganar duk magana da ta ci karo da nassi ita zamu yi watsi da ita mu riƙe nassi sannan wa huwa batilun bi nafsihi sannan ita kanta maganar amma kaddara bata kalubalanci wani nassi ba ita kanta ƙarya ce akan kanta ita maganar batil kuskure ce fa innahu la يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل بايا تيلستاوا بايا لزمتاوا فاروار ايكي بايا لزمت فاروار وندي ايكي دان ايكي يا فارو بايا نونا تيوا تو وندي ييشي ما كما شي ما زمو فاربي تو wannan maganganu duka akwai fashin bakin su a gaba المبحث السادس wannan shine karshen mabhasi na biyar المبحث السادس مبحثي نشيدا أن الأقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات هنك لي بايد مشيغا أباب سونا يد سفوفي بايد مشيغا بايد قرون شيغا ميسا لأن مضار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على الصم سبودا واتو المضار بذن كرام مضار دهوسا madar shine abin da yake zagayawa akan abin nan yake kewayawa akan wani abu kenan madar isbat sifat wato magudanar ko in ce mazagayar tabbatar da sifofi ko in kira shi hanyar da ake bi wajen tabbatar da sifofi yi gwari gwari za ku fi ganewa hanyar da ake bi wajen tabbatar da sunaye da sifofi ko kuma hanyar da ake bi wajen kore sunaye da sifofi ana tabbatar da shine al-sam akan nassi wannan gwargwarin zai fi za ku fi ganewa hanyar da ake bi salon da ake bi wajen tabbatarwa Allah sunaye da sifofi ko a kore wannan hanyar ana gina ta ne akan al-sam shine akan nassi dole sai ka samu nassi na alqur'ani ko sunna da ya tabbatar wa Allah sifa sannan ka tabbatar wa Allah dole sai ka samu nassi na alqur'ani ko sunna da ya kore wa Allah sifa sannan ka kore masa wannan sifar mu fahimta fa uquluna la tahkumu ala Allah abadan daka hankulan mu ba sa yin hukunci akan Allah har abada a ce da hankalin mu za mu yi hukunci akan abin da ya shafi sifofin Allah domin hankula ma ba sa iya su ko hakikar yadda Allah yake da ba su taba ganin shi ba kuma ba wani abu da yake kama da shi balai su yi kiyasi inda akwai wani abu da yake kama da shi da sai su yi kiyasi to babu laysa kamithlihi shay'un fal madaru idhan ala sam to hanyar da za a bi a tabbatar wa Allah sifa ko a kore masa dole a tabbatar da shi akan nassi in ba nassi to karka ci komai karka kore karka tabbatar in babu nassi karka kore kaka tabbatar nassi bai kore ba karka kore bai tabbatar ba kaka tabbatar khilafan lil ash'ariyya wannan sabanin ash'ariyya sabanin mabiya aqidar abul hasan al ash'ari wal mu'tazila da masu aqidar mu'tazilanci mabiya wasil bin ata da al jahmiyya mabiya jahm bin safwan akaratun min al lum'atul i'tiqad dan mun yi bayani akan wa'innan mutana ba sai wanda shi da littafin da ya kare muka sa wannan ba sai mun maimaita ba duk da malam zai kawo bayanin su a gaba wa ghayruhum da wasun su ko wa ghayrihim da wasun su min ahli ta'til na daga mutane da suke yin ta'tilin sifofi ta'til shine tubi sifofin gaba daya a kore su alladhi ja'ala al-madara fi isbat sifati aw nafiha 'ala al-aql wanda suka mayar da hanyar da suke bi suke zazzagayawa akan ta a wajen tabbatar da sifofi ko kore su akan hankali suke ginawa cewa suke yi duk hatta nassi suka ce ka auna shi da hankalinka kawai in ya ci karo da hankali kai ka yi watsi da nassi har nassi da hankali suke auna shi wani malami ya fito nan Najeriya yan shekarun baya duk da yanzu an kama shi yana hannu yake cewa wato idan kana so ka gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba kawai auna shi da hankalinka idan ka auna kaga hankalinka bai karbe shi ba to bai inganta ba idan ka auna shi kaga ya hankalinka ya karba ya yi daidai to ya inganta kira duk ayi watsi da ilimin hadisi wannan da malamai suka zauna suka rubuta shekara da shekaru to wannan su ne madogaran su hankali to wannan ba haka magabata suka tafi ba su masu dogaro da hankali fa qalu sai suka ce maqtadal aqlu isbatahu asbatnahu سواء أثبته الله لنفسه أم لا abinda hankali ya hukunta tabbatar da shi, ya hukunta a tabbatar da shi, to za mu tabbatar da shi, sawa'un Allah ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba. Indai hankali ya tabbatar, to za mu tabbatar. Wa maqtada nafiyahu nafainahu, abinda kuma hankali ya hukunta kore shi, to za mu kore shi. Wa in asbatahu Allah, ko da ku Allah ya tabbatar da shi, mu za mu kore shi. Haka suka ce, indai hankali ya kore, to ko Allah ya tabbatar za mu kore. Kidan hankalin shi ne Allah su dai, ba Allah ba. Suka ce, wa ma la yaqtadil aqlu isbatahu wa la nafyahu fa aktharuhum nafahu, abinda kuma hankali bai hukunta tabbatar da shi ba ko kore shi, mala yace fa aktharuhum nafahu, yawa yawan su sai suka kore shi su ma. Wanda suka kore din wa qala yace, inda dalalatul aql ijabiyya, saboda hujjar hankali hujja ce da take tabbatarwa. Wato abinda hujjar hankali shine abinda hankali yazo ya tabbatar. Fa in awjaba sifa, idan hankali ya wajabta sifa, ya wajabta sifa, to asbatnaha, wanda shine aikin hankali zamu tabbatar da ita. Wa in lam yujibha nafainaha, idan hankali bai tabbatar da sifa ba, to zamu kore ta, zamu kore wannan sifa. To tunda ko wannan sifar hankali bai tabbatar da ita ba, duk da bai kore ba, to zamu kore. Wa minhum, wasu daga cikin su kuma suka ce, yace man tawaqqafa fihi, daga cikin su kuma akwai wanda ya tawaqqufi game da wannan. Tawaqqufi shine ba za ka tabbatar ba, ba za ka kore ba. Fala yusbituha, ba ya tabbatar da ita, li anna al-aql la yusbituha, saboda hankali bai tabbatar da ita ba, shi ma ba zai tabbatar ba. Lakin yunkiruha, sai dai kuma zai inkarinta, in kai ka zo ka tabbatar sai ce injuwa, saboda hankali bai tabbatar ba, ko da Allah ya tabbatar shi zai inkari. Li anna al-aql la yanfiha, saboda hankali baya kore ta. Abinda ashe lakin la yunkiruha ko la, akwai la, lakin la yunkiruha sai dai baya yin inkarin ta. Li anna al-aql, makoma bai kadan dan dai kuskure wajen fassarawa, yace wa minhum man tawaqqafa fihi, daga cikin su akwai wanda ya tawaqqufi game da abinda hankali bai tabbatar ba, bai kore ba, shi ma in yazo fala yusbituha, baya tabbatar da ita, li anna al-aql la yusbituha, shi saboda hankali bai tabbatar da ita ba. Lakin la yunkiruha, sai dai baya inkarin ta, in yaji wani ya tabbatar baya masa inkari. Me yasa? Li anna al-aql la yanfiha, saboda hankali baya kore ta. To tunda hankali baya kore ba, ba zai maka inkari ba. Wa yaqulu, sai ya ce na tawaqqafu, mu dai za mu yi tawaqqufi. Li anna dalalatul aqli inda hadha salbiya, saboda dalala ta hankali shi a wajensa salbiya ce. Abinda wato dalala, hujja ta hankali hujja ce salbiya, korewa take yi. Sabanin wancan su dalalatul aqli a wajensu ijabiya, sabanin su ne ya janyo wannan. Tunda su dalala ta hankali a wajen wadancan ijabiya ce. Al'amrul ijabi shine abinda aka samar da shi, abinda yake an samar da shi, ba kore shi ba aka yi ba. Abinda yake salbi kuma shi ne abinda aka kore ba a tabbatar ba. To suka ce shi hujja ta hankali hujja ce ijabiyya na farkon. To da haka in hankali ya tabbatar da sifa sai su tabbatar, in bai tabbatar ba shikenan sai su kore. In bai dan su suna jira sai hankali ya tabbatar su tabbatar, in bai tabbatar ba to shikenan za su kore. Su kuma wannan dalalar hankali a wajensu salbiyya ce, shi hankali korewa yake. Da haka abinda hankali ya kore, to shikenan za su kore shi. Amma in hankali bai kore ba, to ba sa inkarin abu. In hankali bai kore ba, ba sa inkarin sa. Yace idza lam yujib yatawaqqaf wa lam yanfi, daka idan hankali bai wajabta ba, to sai ya tawaqqufi wa lam yanfi, ba zai kore ba. In hankali bai wajabta ba, to shi ba zai, sai ya tawaqqufi, daka ba zai kore ba. To haka su ma suka rubu gida biyu. Wannan shi ke nuna maka ba yadda za a yi bid'a kai ya haɗu. Duk da sun yi tarayya wajen a tabbatar da abinda hankali ya tabbatar, amma kuma sai aka rabu gida biyu, dilalarsa ijabiya ce ko salbiya. Waɗannan suka yi nan, waɗannan suka yi nan, to kaga matsalan bid'a. Inda nassi ne, kaga da kowa ya huta. Fasara ha'ula'i, waɗannan sai suka dawo, yuhakkimuna al-aqla, ya zama hankalinsu suke hukuntawa ba nassi ba. Sai suka dawo suna hukunta hankali, fi ma yajibu, أو يمنع على الله عز وجل suna hukunta hankali akan a cikin abin da yake wajaba ko a cikin abin da yake hanuwa ga Allah abinda za a tabbatar wa Allah wato za mu hukunta hankali ne wajen wajabta shi abinda za a hana shi game da Ubangiji to za mu hukunta hankali ne wajen hana shi in hankali ya hana mu hana wajen tabbatarwa in hankali ya tabbatar mu tabbatar fa yatafarra'u ala hadha to abinda zai yi gino akan wannan ya zama reshi akan wannan maqtadal aqlu wasfallahi bihi wusifallahu bihi duk abinda hankali ya hukunta sifata Allah da shi to za a sifata Allah da shi wa illam yakun fil kitabi was sunna koda ko baya cikin alqur'ani da sunna din dai hankali ya hukunta sifata Allah da shi to za a sifata shi da shi koda baya cikin alqur'ani da sunna wa maqtadal aqlu nafyahu anillah abinda kuma hankali ya hukunta kore shi daga Allah na fauhu to za su kore shi wa in kana fil kitabi was sunna koda ko wannan abin ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna wa lihadha yaquluna shi yasa suke cewa laysa lillahi aynun wala wajhun wala lahu yadu Allah bai da idanuwa bai da fuska bai da hannaye abinda bai da hannu wala stawa ala al'arshi ko bai daidaita akan al'arshi ba ولا ينزل الى السماء الدنيا كما بايا سوقوا زوا سما الدنيا لانهم يحرفون ابن لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تعويلا يتي سي دي سو سنا ين تحريفي ني تشانز معنى كو تشانز لفظي ويسمون تحريفهم تعويلا اما سي سكرا wannan tahrifi nasu tawili me yasa saboda su bararar da kansu ولو انكروا انكار جهد inda sun yi inkarin wa'annan sifofin da alqur'ani yazo da su da sunna inkari irin na jayayya ce ba mu yadda da su wala kafaru da sun kafirta inda za su yi irin inkarin kafirai da suka ƙaryata qur'ani ko suka ƙaryata manzon Allah ko suka ƙaryata tashin kiyama da su ma da suka ƙaryata sifar Allah suka ce ƙarya ne misali su ce ƙarya ne Allah bai da hannaye ƙarya ne Allah bai da idanuwa kafirta za su amma sai suka samu rukunsu hanya da za su kauce shi da sai suka yi tawili da annahum kazzabu me yasa za su kafirta in sun yi juhudi in sun yi jayayya sun ƙaryata saboda sun ƙaryata abinda Allah ya tabbatar ya Allah zai ce kaza ku ƙaryata ya manzo Allah zai ce kaza ku ƙaryata ƙaryata Allah da manzo sa kafirci ne lakinnahum yunkiruna inkara ma yusammunahu ta'wila lakinnahum yunkiruna inkara ma yusammunahu ta'wila sai dai su sai suke yin inkari irin inkarin da suke kiransa tawili inkari ne amma su sai suka juya ma suka canza mishi suna suka kira shi da suna tawili malaci wa huwa indana tahrifun amma mu a wajen mu tahrifi ne amma su suna kiransa tawili har ba suna wajabta yin tawili a irin wannan halin wal hasilu abinda yake abkuwa annal aqla la majala lahu fi babi asma'illahi wa sifatihi hankali baya da wani fage a cikin babin sunaye da sifofi hankali baya da mashiga ba wurin da zai baya da mashiga da zai shiga sai dai ya jira a ce ga yadda abun yake ya tabbatar ko ya dace da hankalin ko ya saba wa hankalin tunda magana ce ta Allah da manzansa kawai ya tabbatar Allah yana da kaza Allah yana da kaza shikenan wanda shi ne aikin hankali fa in qulta idan ka ce qauluka hadha yunaqidu alquran wannan maganan taka da kace hankali bai da mashiga wajen tabbatar da a cikin sunayen babin sunaye da sifofi ai wannan magana taka yana warware alqurani yana yin tanakudi yana warware abinda alqur'ani ya faɗa li'anna allaha yaqulu saboda Allah yana cewa a cikin alqur'ani wa man ahsanu min allahi hukman wane ne yafi kyautata hukunci fiye da Allah kidan akwai wasu masu kyautata hukunci cikin mutane sai dai Allah ya fi su an gane ko shi yasa yace wa man ahsanu min allahi hukman inda babu wasu masu hukunci da Allah ba zai ce wa yafi wa yafi Allah iya hukunci yaro akwai wasu masu yi to tunda akwai wasu masu yi ma'ana akwai wanda zasu hukunta hankalin su ta hanyar hankali su zartar da wani hukunci kenan ana iya hukunta hankali wajen tabbatarwa Allah sifa kun gane ko suna sai maka hujja da wannan ayar والتفضيل بين شيء واخر مرجعه الى العقل sai ce maka fifi ko tsakanin wani abu da wani makomarsa zuwa ga hankali ne ya za a yi ka gane abin da yafi da wanda aka fi sai ta hanyar hankali kake iya gane wannan yafi wannan shi aka fi wa qala azza wa jalla kuma Allah mai girma da buwa yace lil walillahi almasalul a'la Allah shine wanda yake da sifofi mafi daukaka suratul nahl ayat 60 Allah shi yake da sifofi walillahi almasalul a'la Allah shine wanda yake da sifofi wanda suke al'a'la mafi daukaka kina akwai wadanda suke da sifofi amma ba su kai na Allah daukaka almasal ana nufin sifa ko sifofi wa qala kuma yace afaman yakhluqu kaman la yakhluq shin wanda yayi halitta zai zama daya da wanda baya yin halitta afala tadhakkaru shin ba za ku yi tintintini ba duk wannan yana nuna wato a hukunta hankali tunda ka san Allah shine yake da misali mafi daukaka to kawai duk wata sifa ta daukaka ba wa Allah duk wata sifa ta daukaka ka ba wa Allah tunda ya ce shine yake da sifa mafi daukaka to duk wata sifa ka jajabo indai mai kyau ce kawai ba shi ko ya fada ko bai fada ba ko ya tabbatar wa kansa ko bai tabbatar mai to haka kuma shin wanda yake yin halitta zai zama kamar wanda baya yin halitta afala tadhakkaru shin ba za ku yi tintintini ba dan Allah yana ingiza mutane zuwa ga su yi mai tunani da hankali to ya za ku zo ku ce ba za a yi amfani da hankali ba wajen tabbatar wa Allah sifofi za ka iya samu wani ya yi maka wannan tambayar wa ashbahu zalika da makamancin wannan mimma yuhilu Allah bihi ala al-aql daga cikin irin abubuwan da Allah yake mayar da mutane a tattare da shi zuwa ga hankali sai Allah ya mayar da ku ya ce ku je ku yi amfani da hankalinku shi ma yusbituhu li nafsihi wajen abin da mutum zai tabbatar wa kansa ko a wajen abin da Allah yake tabbatar wa kansa wa ba yunfihi ko kuma abu a cikin abin da shi mutum din yake tabbatar wa kansa wa ma yanfihi anil aliha almudda'at da abin da yake kore shi ga alloli ko kuma wannan yana ishara zuwa ga abin da Allah yake yi Allah yana mayar da mutane zuwa ga su yi amfani da hankali a cikin abin da shi Allah yake tabbatar wa kansa da kuma abin da yake kore shi ga sauran alloli da ake da'awar cewa alloli ne alhali ba alloli bane sai Allah ya kore musu wa'insu sifofi yace ai ba su da hannaye da suke da muka da shi ba su da idanuwa da suke gani da su ba sa yin halitta ba sa yin kaza Allah ya ta kore musu wasu sifofi to Allah yana ingiza mutane zuwa ga su yi amfani da hankali wajen gano wa'insu ƙarin sifofin da za su kore wa wa'innan allolin da kuma wajen gano wa'insu ƙarin sifofin da za su tabbatar wa Allah to idan mutum ya yi irin wannan tambayar ma lai ce fal jawabu amsar an naqula za mu ce innal aqla yudriku ma yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala wa ma yamtani'u alayhi ko yamtani'u alayhi ala sabilil ijmal la ala sabilil tafsil shi hankali yana rusko abinda ya wajaba ga Allah subhanahu wataala da abinda ya hanu ga Allah subhanahu wataala amma ta fuska dunkulalliya la ala sabilit tafsil ba ta fuska ararrabe filla filla ba a dunkule kana iya gane Allah yana da sifofi na kamala a dunkule kuma kana iya gane Allah ala kure masa duk wata sifa ta tawaya wannan a dunkule amma in an shiga tafsili filla filla wannan kuma sai ka jira nasi fa masalan alal misali العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات هنكلي ينار سكرتي و وبنجي با مكوا دول يذمو مي تككين مي كمل لنصفوفي با مكوا الله يذمو مي صفوفي لكماله لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها سيدي ونن بايا نولتي وكو بايا نفهم هنكلي زي تبتر وأن لا كوة صفة a karan kanta a ayyana ta a ce sifar kaza ko ya kore sifar kaza da kaza da kaza a dunkule kawai zaka ce Allah yana da sifofi na kamala ana kuma kore masa duk wata sifa ta tawaya amma in an ce to sifofin nan na kamala lissafa mana su
to anan ba za ka iya kirkirowa ba kace sifa kaza ta kamala ce to mu tabbatar wa Allah sifa kaza ta kamala ce mu tabbatar wa Allah wannan sai ka jira nasi amma a dunkule za ka iya cewa duk wata sifa ta kamala ana tabbatar wa Allah ita an gane lakin yusbitu aw yanfi ala sabilil umum mutun zai tabbatar ko ya kore a dunkule ta fuskar umumi annar rabba labudda an yakuna kamilas sifat shi ubangiji dole ya zama yana da cikakken sifofi kammalallu sifofi na kamala saliman saliman minan naqas dole mutun ya yarda a hankalce ya fahimci cewa Allah ya kubuta daga duk wata tawaya a dunkule zaka fahimci haka kuma dole ka yarda da haka فمثلا على المثال يدرك بانه لا بد ان يكون الرب سميعا بصيرا زي da suke cewa ba makawa Allah ya zama mai ji mai gani zaka iya fahimtar haka a dunkule ba makawa Allah ya zama mai ji mai gani mutum zai iya fahimtar haka dan wanda baya ji to ya za a yi amsa addu'arka wanda baya gani ya za a yi san halin da kake ciki Allah ya ce ya san duk halin da muke ciki a hankalci zaka gane kinan yana gani an gane ko kai ne ka zo gaban misali ka zo gaban makaho kana rawa sai ce ina ganin ka sai ina ganin fa rawa kake yi kenan wannan ya nuna me yana ganin ka tunda har ka zo yace kici kai ah ya naga kana rawa to me yake faruwa zaka hankalce zaka gane yana me yana gani yana gani tunda har ya bayyana wani abu da kake yi ya san wani hali da kake ciki halin da kuma bai wa a san shi sai ta hanyar gani to wannan zai nuna maka Allah yana gani to haka Allah ya ce yana amsa addu'o'inmu to ya za a yi amsa in baya ji wanda zai nuna mana yana ji to a hankalci za mu iya gane Allah yana ji yana gani ga annabi ibrahim nan qala ibrahim li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya kai babana dan me kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma baya wadatar maka da komai baya wadatar maka da komai in ka bi shi suratul maryam aya ta 42 labudda an yakuna khaliqan sannan za mu fahimci cewa Allah ba makawa ya zama mai halitta ne shi li'anna Allah qala saboda alqur'ani yace afaman yakhluqu kaman la yakhluq shi wanda baya yin halitta zai zama ɗaya da wanda shin wanda yake yin halitta zai zama ɗaya da wanda baya yin halitta za su zama ɗaya ba ɗaya bane a suratul nahl aya ta 17 sai ce wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'a ababan da suke bauta wanda ba Allah ba ba sa halittar komai a hankalta nan me zamu fahimta Allah shi yake yin halitta yudriku hadha mutun yakan iya riskar wannan wa yudriku bi anna Allah subhanahu wataala yamtali wa an yakuna hadisan ba'da al-adam sannan mutun zai iya riska a hankalce ya gano cewa yana hanuwa Allah ya zama fararre ne bayan da babu shi ba zai yi wa hankalce ka fahimci cewa Allah da babu shi daga baya sau hankalinka zai nuna maka wannan abun hananne ne korarre ne a ce da babu Allah daga baya kuma sai ya sau li'annahu naqsun domin jingina masa wannan sifar tawaya ne wa liqawlihi ta'ala kuma domin faɗin Allah ta'ala muhtajjan ala haula alladhina ya'buduna al-aslam yana mai kafawa wa'annan da suke bautar gumaka hujja yace walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ababen da suke bauta wanda ba Allah ba ba sa halittar komai su din dai su ake halittawa suratu an-nahl aya ta 20 idan yamtani wa ayyakuna al-khaliq wa hadisan bil aqli yana hanuwa mahalicci ya zama fararre da hankali wanda yake shine mahalicci to wannan a hankalce yana hanuwa ya zama shi fararre ne yana hanuwa domin ya zama fararre to akwai wanda ya farar da shi kenan an gane akwai wanda ya samar da shi kenan العقل ايضا هل هو يكم هنكلي يدرك بان كل صفه نقص فهي ممتنعه على الله ينا رسكر cewa duk wata sifa ta tawaya to abar korewa ce ga Allah ba a tabbatar wa Allah ita lanna rabba la budda an yakuna kamilan saboda shi ubangiji dole ya zama kammalalle fayudriku bi anna Allah azza wa jal to sai ya fahimci cewa ya riski cewa shi Allah mai girma da daukaka maslubun anil ajzi a hankalce zai gane Allah subhanahu wa ta'ala ya kubuta daga kasawa ya annahu sifatu naqsin saboda kasawa sifa ce ta tawaya idza kana ar-rabbu ajizan idan Allah ya zama kasasse wa usiya kuma aka saba masa wa arada an yu'aqiba yayi nufi yiwa wanda ya saba masa ukuba wa arada an yu'aqiba alladhi asahu sai ya soya yiwa wanda ya saba masa ukuba wa huwa ajizun alhali kuma shi kasasse ne fala yumkinu kaga ba zai iya ba kenan
ba zai yi ya masa ukuba ba. To da wannan sai ya fahimci cewa to Allah ba kasashe bane, mai cikakkiyar kudura ne. Izan kenan al-aql yudriku bi anna al-ajza la yumkinu an yusafa Allah bihi, hankali yana riskar cewa kasawa baya yuwa a sifata Allah da kasawa. Wal ama kadhalik, haka makauta baya yuwa a sifata Allah da makanta. Wassamamu kadhalik, haka kurunta baya yuwa a sifata Allah da kurunta. Wal jahlu kadhalik, haka jahilci baya yuwa a sifata Allah da jahilci. Wa hakadha, haka dai ala sabilil umum, ta dunkulalliyar ta hanya dunkulalliya nudriku zalika, duk muna riskar wannan. Lakin ala sabilit tafsil, in dai ta fuskar rarrabewa ne filla filla, la yumkinu an nudrikahu, ba zai taɓa yiwa mu riske shi ba, baiwa ba mu riske siffofin Allah bit tafsil ba. Fa natawaqqafu fihi ala sam'i, to dole sai mu yi tawaqqufi a wajen wannan akan nassi, dole mu jira nassi ya tabbatar sannan sai mu tabbatar. To akwai wata tambaya ga tana, amma lokaci yayi, tana da alaka shi ma da abin da ya gabata, amma dole za mu barta sai darasi na gaba, sai mu tashi kanta insha Allah. Dama dai in samu gaba ne na dan bi karatun agurguje, in mu samu wata gabar ajewa, karatun aqida ne haka yake a zube, kawai ka fa'inta, kawai gurgudan yadda ka fa'inta, gurgudan yadda zaka ka zama cikakken ahli sunna. Yawa, wanda yafi ka fa'inta kai kana kwana, zai fi ka zama, zai fi ka tsayawa akan aqida. Fa'inta ce da riƙewa da aiki, fa'inta ce kawai. Wanda ya tsaya ya gane ya fa'inta, sai ka ga aqidansa ta ƙara ƙarfi. Wanda kuma bai gane ba, sai shikenan kuma da gurgudan ganewarka da gurgudan ƙarfin aqidarka. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Da fatan abin da kuka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada kurakurai, Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.